ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بارك يا اخوان المسلمين، السلام عليكم ورحمه الله. barkon mu da dawa a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da 4 ga watan Zulqa'ida, haka ne, watan 11 a wannan shekara ta 1427 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine yammaci na 24 ga watan 11 shekara ta 2006 miladiya. Ina mana barka da dawowa daga hutun azumi. Ina fatan dukkan ibadojin da muka yi cikin Ramadan Ubangiji ta'ala ya sa su zama karbabbu. Kuma Ubangiji ta'ala ya sa a bayan Ramadan mu fi kyau sama da a cikin Ramadan. Gobanmu, tafiyarmu, jibinmu kuma tafi gobe. Ubangiji ya tabbatar da mu akan gaskiya cikin maganganunmu da ayyukanmu. Ya tsare mu sharrukan kayukanmu da sharrin shaitan na mutum ko na aljan. Dan ba manta ba a wancan lokaci a inda muka tuke cikin suratul Jasiya. A cikin suratul Jasiya ɗin kuma a ƙarshen aya ta 22, haka ne, wa khalaqa Allahu as-samawati wal arda bil haqq wa litujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun. Yau za mu tashi farkon aya ta 23. Li Allah ta
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim أفرأنت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون.
Ubangiji ce afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, ba ni labarin wanda ya riki abin bautarsa ya zanto shi ne Ubangijinsa, wato ya riki san zuciyarsa ya zanto shi ne Ubangijinsa. Alhawa abin da rai ke so, wanda ya fi karo da wahayin da Allah ya saukar akan wani annabi cikin annabawa. Alhawa a lokacin annabi Musa shi ne duk abin da ya saba wa Taura, kamar yadda alhawa a lokacin annabi Isa shi ne duk abin da ya saba wa karantarwar Injila, alhawa a lokacin annabi Dawud duk abin da ya saba wa littafin Zabura, alhawa a yau da gobe da jibi a zamanin manzon Allah shi ne duk abin da ya saba wa Qur'ani ko ya saba wa ingantacciyar sunna. Wannan abin shi ne hawa. Ubangiji ce afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, ba ni labarin wanda ya riki san zuciyarsa a matsayin Ubangijinsa. A nan wurin waɗansu malamai suka ce akwai taqdim da ta'khir. Yadda zance yake, afara'aita man ittakhadha hawahu ilahahu, wato wanda ya riki san zuciyarsa ya zama Ubangijinsa. Koda ba haka kalmomin suke ba a jere ta fuskar ma'ana, in za ka faɗa da Hausa haka za ka faɗa don ma'anar ta fito. Domin in ka bi ta a yadda jerin kalmomin yake, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, shin kaga ko kuma ba ni labarin wanda ya riki Ubangijinsa son zuciyarsa. Ina jin ba za ku ji daidai wadai da ba, amma wanda ya riki son zuciyarsa a matsayin Ubangijinsa. Don lafazin alhawa ɗin kenan son zuciya, duk abin da rai yake so wanda ya saba wahayi kamar yadda na gane gabatar. To yadda mutum ko zai riƙe son zuciyarsa a matsayin Ubangijinsa shi ne ba ruwansu da mai Allah yake so a yi ko mai Allah yake so a bari, duk abin da ya masa daɗi a zuci kawai sai ya bi. Gobe in ya ga wani abin ya burge shi sai ya jefar da na jiya, gata in ya ga wani ya ƙayatar da shi sai ya jefar da na gobe. Kullum shi baya tare da wahayi, domin wanda yake tare da wahayi kullum yana kan tafarki guda ɗaya ne, baya canjawa. In ya bar wata sunnar zuwa wata sunnar ne, in ya zo wannan yayi sai kuma ya canja, ya nau'anta dan ya ƙara samun karfafi da nishaɗi. Amma wanda suka ya ɗauki abu gilgili zai watsar, gobe ya ɗauka ya watsar, to zan zuciya yake ne. Amma wanda yake bin wahayi baya haka, la ya tanakkal. Amma wanda yake bin hawa kathirut tanakkal, ya tanakkal min millatin ila millah wa min tariqatin ila ukhra wa min sabilin ila sabilin akhar. Kullum sai ga mutum kathirut tanakkal. Ina ba da amfani ba. Dukkan man ittakhadha ilahahu hawahu, ma ne yake ai taraka mutaba'atan huda, ya ki bin shari'a. Ila mutawa'atil hawa, ya koma biyayya ga son zuciya. Li'anna al-ibada, domin hakikanin ibada bauta ga Allah, yattiba'u awamiril ma'bud, shine bin dukkan wani umarni da abin bautar yayi, wattinabu nawahihi, da kuma nisantar abin da ya hana. Fa ya abudu bizalika hawahu, wanda bai yi hakan ba sai kaga ya ga yana bautawa son zuciyarsa. Min hajarin ba'da hajarin yarahu ahsan, yau ya bauta wannan dutse, domin ya ga dutsen da biyu ke kuma sai ya je masa. Yau ya bauta wannan goge, domin ya ga wanda ya fi ƙayatun da shi kuma sai bauta masa. Ittakhadha ilahahu hawahu, ubangiji ya ce wa adallahu Allahu ala ilmin, Allah ya fatar da shi bisa ga sani. Lafazin ala ilmin aljaru almajrur yata'allaqu bil hal, kenan adallahu Allahu ala ilmin, Allah ya fatar da shi bisa ga sani. Malaman tafsirin suka bayar da zance guda biyu. Zance na farko, ala ilmin min Allahi sabiq, ubangiji ya fatar da shi bisa ga sanin Allah ɗin cewa wannan bawa ya cancanci bata. Tun azal ubangiji ya sa shi cikin batattu, wato anan ilmin yana koma zuwa ga Allah subhanahu wataala. Fassara ta biyu, wa adallahu Allahu ala ilmin, Allah ya fatar da shi bisa ga sani, wato ya fata ba dan jahilci ba, yana sani ya bata. Ya san tabbacin shari'a ya kiɗe, ya san sunnar annabi ya kauce masa zuwa ga bid'a, ya san tabbacin tauhidi ya kauce zuwa ga shirka, ya kauce zuwa ga wani abin da ba tauhidi ba. Kaga adallahu Allahu ala ilmin, kenan Allah ya ba mutum ilimi amma yake aiki da ilimin sa. Allah ya gane da mutum shari'a ya kiɗe, irin yadda Yahudawa suka yi, falam ma zaghu azagha Allahu qulubahum. To kowane ɗaya daga cikin wannan tafsiri ne mai kyau, kuma ba sa cin karo da juna, suna kunsan ma'anar juna ne, musamman zance na biyu ya kunshi ma'anar farko. Ko ka ce yastalzimuhu, duk lokacin da aka ce mutum na da ilimi ko ya bata bisa ga saninsa, to eh ya bata bisa ga saninsa cewa shi mai ilimi ne kuma ya gane gaskiya yake bi, sannan kuma ya bata bisa ga sanin Allah cewa wannan dama tun ya tantance bata. Wa adallahu Allahu ala ilmin, wa katama ala sam'ihi wa qalbi, ubangiji ta'ala ya sanya rufi ala sam'ihi bisa ga jinsa, wa qalbihi da kuma zuciyarsa. Fa lam yasma'il huda, ba zai saurari shari'a ba, saurare nabi. Wa lam ya'qilhu, ba zai hankalci shari'a ba. Wa ja'ala ala basarihi ghishawa, sannan ubangiji ta'ala ya sanya rufi akan ganinsa. Ay zulmatan fa lam yubsir alhuda, wato wani irin rufi ko yana akan ido wanda zata hana shi ganin gaskiya. Lafazin ghishawa haka yake a qira'al jumhur, a qira'al hamza wa kisa'i, wa ja'ala ala basarihi ghishawa, da ghishawa da ghishawa duk ma'anarsa daya, al-ghisa murfi, wanda zai hana mutum gani, wato kenan jinsa yana ji amma zai saurari komai banda gaskiya. In ya saurare ka ba zai iya fahimta ba, ba zai iya hankalta ba. Ganinsa yana gani amma zai kalli komai ya yi masa kallo na fahimta banda gaskiya. Zuciyarsa na iya haddace waɗansu al'amura waɗanda suka shafi rayuwa, amma ba zai iya fahimtar wahayin da Allah ya saukarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, saboda Allah ya sa rufi akan zuciyarsa. Allah ya tsare mu daga wannan. Sai ubangiji ya ce kuma ya hadihi min ba'dillah, wane ne zai iya shirye da shi baitin Allah subhanahu wa ta'ala? Ba wanda zai iya shirye da shi baitin Allah. Afala tazakkarun, shin ba za ku sanya tunani ba, ba za ku ɗauki wa'azi ba? Ku gane cewa shari'a a hannun Allah take, ba a hannun kowa ba. Kuma dukkan wanda Allah ya fatar ya tabar da shi, ba wanda ya siye sirri da shi. Wato ya kamata ku gane wannan, sannan ku gane ba a neman shari'a din sai a wajen Allah subhanahu wataala. Ta farkan shari'a ta hanyar sa ne, kuma neman tawfiqi da cewa akan shari'a kuma dai a wurin sa za a nema. Ma'ana ta hanyar wahayin da ya saukar ne shari'a take, ba ta hanyar wani abu daban ba. Sannan kuma shi za ka roƙa ya baka tawfiqi akan shari'a. Dan ko ka karanta wahayi, in baka dace da tawfiqi ba, sai ya zanto cewa baka dace da shari'a ba. Allah sani mu. Wato dai wannan aya tana nuna zargi akan dukkan wani mai bin san zuciya. Ɗaya daga cikin magabata, cikin salaf, cikin sahabbai yake cewa duk inda aka ambaci alhawa a cikin alqur'ani ba a yabe shi ba, an sa masa zargi ne. Duk inda hawa ya zo, ya dawo da inna ja'alna ka khalifatan fil ard fahkum bainan nas bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Kaga alhawa ne. Bal ittaba'a alladhina zalamu ahwa'ahum bighairi ilmin faman yahdi man adalla Allah wa ma lahum min nasirin. Wa la in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka min al-'ilmi innaka idhan min adh-dhalimin. Wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi da'aka min al-'ilmi ma laka min Allah min waliyyin wa la nasir. Duk inda hawayu abin zargi ne a cikin Al-Qur'ani. Shi yasa aka korewa manzon Allah shi wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma hawa. Abdalan shine jahilci, alghiwaya shine dai alhawa'i da wani lafazin daban da wani larabcin na daban. Ma dhalla sahibukum yani lam ya'mal bi jahl, wa ma dawa yani lam yattabi alhawa sallallahu alaihi wasallam. Allah sai wadansu malaman suka ce lafazin alhawa alif da lam sai ha babba da waw da alu ja akan ya ara, ai asalin sa alhawa ne, sai aka cire masa nunun dinsa. Shi ne wani mai hikima ke cewa nunul hawa ne min alhawa masrufatun fa idza hawita faqad balagta hawana. Nunul hawa ne min alhawa masrufatun, asalin nunun din da ke cikin kalmar alhawa ne, ai a cikin alhawa take, sai aka dauko ta aka kawo ta alhawa ne. Fa idza hawita, in ko har ka san zuciya faqad balagta hawana ko faqad latika hawana, to hakika kana cikin kaskan alhawa alhawanu. Wato kenan alhawa yana tare da me kaskanci da wulakanci. Allah kare aya ta gaba.
وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون.
وقالوا كفر يسكرن كسوى ما هي إلا حياتنا الدنيا ما هي وانا لا يوابا قومي بسي illa hayatuna dunya, fa ce rayuwa ce ta makusanciya ta duniya. Namutu wa nahaya, namutu wa nahaya, mu mutu ƴaƴanmu su rayu kamar yadda iyayenmu suka mutu mu muka rayu bayansu. Shi ne namutu wa nahaya. Abin nufi yamutu al-aba wa yahya al-aulad, iyaye su mutu ƴaƴa kuma su me su rayu. Suka ce kawai haka a ɗabi'antar duniya suke tafiya, ba da gudanarwar mai gudanarwa ba, ba da kaddarawar mai kaddarawa ba, ɗabi'a ce, nesa ce. Haka abin yake, wani ya mutu wani ya rayu, wani a haife shi wani kuma ya mutu, na mutu wani haife. Waɗansu malamai suka ce a nan wurin akwai takardi da ta'asir, wato na hayawa na mutu ne, amma sai aka mayar da shi na mutu wani haya, ma'ana za mu rayu sannan ko mu mutu. Waɗansu malamai suka ce alwawu a nan gurin ta dullu ala mutlaqil jam'i li'anna al-athf bil waw la yaqtadi at-tartib. Wawun din tana nuna faruwar guda biyar ba tare da tantance wanne ne yake fara faruwa ba, amma duka guda biyar suna faruwa, su ne al-mautu da al-hayatu. Amma ayar ba ruwanta da tantance mana wanne ne yake fara faruwa, dan kowane mai hankali ya san wanne ne yake fara faruwa a cikin kanun su. Ina ba dan fahimta a ce ba magana fasara ta kai cewa akwai takaddim da tarasir, yana nan a tartibu ala asli, tartibin yana nan jerin zubin kalmomin yana nan a bisa ga asalinsa. Waɗansu malaman suka ce namutu wato marhalar da muke ciki ta kafin a haife mu, marhala ce ta mumutattu ne a lokacin, wa nahaya bayan kenan an haife mu an rayar da mu kenan, don haka ne shi ne namutu wa nahaya. Da kowane ɗaya cikin waɗannan fasarori yana da mashiga ta harshen larabci kuma da dalilan shari'a da suke nuna. Abinda dai ayat take yi kai to mana shi ne kafare sun yi inkarin take kiyama, sun ce ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya, suka ce kuma wa ma yuhlikuna illa dahr, ba wanda zai kace mu sai zamani sai yau da gobe. Lafazin ad-dahr shine marrul ayyami wal layali, tsutsewar yini da dare shine ad-dahr. Suka ce duk wanda kaga ya mutu yau da gobe ne, duk wanda kaga an haife shi kuma yau da gobe ne. Kaga a nan gurin sun kore yiwuwar tashin kiyama, sun kore yiwuwar kaddarawar Ubangiji da gudanarwarsa game da al'amura, suna inkarin tashin kiyama. Kuma yanzu suna illa dahar. Ubangiji yace wa malahum bi zalika min ilmin, malahum bi zalika min ilmin, ba su da ilimi kan abin da suke faɗa. Inhum illa yazunnun, ba komai suke bi ba, ba sai kawai suna yin zato ne, amma ba yaqini suke da shi ba. A ka'ida kuwa ta abin da ya shafi itikadi, ana buƙatar yaqini ne. Zato ba ya da amfani, inna zanna la yughni min al-haqiqa, zato ba ya wadatar da komai idan an riga an ce wato ainihin ga gaskiya. Wato kenan nafalin ad-daharu zamani yau da gobe. Hadisi ya tabbata a cikin Sahih al-Bukhari, manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, yu'dhi ibnu adam yasubbu ad-dahr wa ana ad-dahr bi yadi al-amr uqallibu al-layla wa an-nahar. Yace yu'dhi ibnu adam, dan adam yana tutun da ni inji Allah, yana yi mun ba daidai ba, yana dingina na kasa zuwa gare ni. Yasubbu ad-dahr, yana zagin zamani, yana zagin yau da gobe. Wa ana ad-dahr, ni kuma ni ne mamallakin zamani, ni kuma ni ne mai halittar zamani, mai gudanar da zamani. Bi yadi al-amru, al'amarin komai a hannuna yake. Uqallibu al-layla, ina sarrafa dare da kuma yini. Wannan lafazi na wa ana ad-dahr, waɗanda su fassara shi kai tsaye su ce ni ne zamani. Kan haka Ibn Hazm al-Zahiri ya mayar da ad-dahr cewa yana daga cikin asma'ullahi al-husna, yadda Allahu da ar-rahmanu da ar-rahim da al-malik al-quddus suke sunayen Allah, to haka ad-dahr ma suna ne cikin sunayen Allah. Aka ce menene hujjarka? Yace wannan hadisi, yu'dhi ibn adam yasubbu ad-dahr wa ana ad-dahr. Sai malamai da sunna suke masa rinji cewa ba daidai bane abin da ka faɗa. Ad-dahr baya cikin asma'ullahi al-husna, domin ad-dahr halitta ne, shi kuma Allah shi ne mahalitti. Babu yadda za a yi mahalitti ya zama halitta, ko halitta ya zama mahalitti. Littabayun tam bainahu ma bi jami'i wujuh, saboda sun samu banta kowace fuska. Ba wata hanyar kamanceceniya tsakanin al-khaliq wal makhluq, tsakanin al-abid wal ma'bud, tsakanin mahalitti da abinda halitta su aka yi. Da haka ad-dahr zamani ne. Da haka fasara hadisin shi ne wa ana ad-dahr, ko da kace ana maliku ad-dahr, ni ne mamallakin zamani. Wa ana al-mutasarrifu fi ad-dahr, ni ne mai sarrafa al'amura a cikin zamani. Wannan fasara ba ta wuni bace, dan jelin hadisin na nuna ta. Sai ce bi yadi al-amr uqallibu al-layla wa an-nahar. Shi ko ad-dahr da ma shi ne al-layl din, kuma shi ne an-nahar. Sai Allah ce uqallibu al-layla wa an-nahar, ina sarrafa dare da yini. Wanda dare da yini kuma su ne mai, su ne zamani, su ne ad-dahr. Kaji kenan, akwai al-muqallib alladhi yuqallib, wanda shi ne Allah subhanahu wa ta'ala, wanda ismul fa'il kenan. Akwai al-muqallab, wanda shi ake sarrafawa, wanda kuma shi ne mai zamani, al-layl wa an-nahar, wanda shi ne ad-dahr. Da haka wa ana ad-dahr, ni ne mamallakin zamani, ni ne mai sarrafa zamani, ni ne mai gudanar da zamani. Amma ba wai ne zamani ba, faɗin cewa Allah ne zamani, wannan kuskure ne. Allah ne mahallicin zamani, mai kawo zamani, mai sarrafa al'amura cikin zamani, wannan ita ce fassara ta daidai. Wato aya dai tana zargi ne ga mutanen jahiliya, waɗanda suke dingina al'amura da suke faruwa al-hawadis zuwa ga zamani. Don haka idan aka yi wani yini da mutum bai samu riba ba a kasuwanci, ko ya samu wani sirgaro ko hasara, sai ya zagi wannan yinin. Idan an yi wani dare da ya sha wahala, sai ya zagi wannan daren, ganin cewa daren ne ya dawo masa wahala. Idan an yi wani yini da ya ji daɗi, sai ya goge wa wannan yinin. To kaga da daɗin da wahalar da ribar da karayar da tasgaro da cigaba ko faɗuwa, dukkanin su a hannun Allah ne. Dan duk abin da ya samu mutane, ina musiba ne daga Ubangiji ne. Ma asaba min musibatin illa bi idhnillah, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. Da abin da ya faru da wata musiba Allah ya kaddara ta faru, idan kuma ni'ima ce kuma daga Allah ne. An gane ku, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah thumma idha massakum ad-durru fa ilayhi tuj'arun. In yumsika Allahu bi-durrin fala kaashifa lahu illa huwa wa in yuridka bi-khairin fala raadda li-fadlihi wa in yuridka bi-sharrin fala raadda li-fadlihi yusibu man yasha'u min 'ibadihi. Abin da ya samu na alkhairi daga gare shi ne shi ke haka abin da gare shi. A ce zamani ba a jingina masa alkhairi ko me ko sharri, kar ka jingina riba ko rashin riba zuwa ga wani kwana cikin kwanaki yini ko Laraba ko Alhamis ko Juma'a ko Asabar ko Lahadi ko Litinin ko Talata. Ba sa kawo alkhairi, ba sa kuma kwace alkhairi, ba sa kawo ni'ima, ba sa kuma kwace ta, ba sa kawo riba ko kwace. Ha, kar ka jingina cikin wata cikin watanni, ka jingina wani alkhairi zuwa ga wani wata, ka jingina wani sharri kuma ko zuwa ga Shawwal ko zuwa ga Safar ko zuwa ga Muharram, duk wannan yana cikin magudanci daga cikin abin da mutanen jahiliya suke. Ana jingina dukkanin al'amurra ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ina fata mai in za a nema na alkhairi sai a nema a wurinsa, in za a nemo tsari daga sharri kuma sai a nema daga wurinsa. In yansurkum Allahu fala ghaliba lakum wa in yakhzulkum faman dhal ladhi yansurukum min ba'di wa ala allahi falyatawakkal al mu'minun. Ubangiji ta'ala ya ce to magana su, wa qalu ma hiya illa hayatun dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bi dhalika min ilmin in hum illa yadhunnun. Ba abinda suke yi face da su. Sai Allah ya ce,
wa idha tutla 'alayhim ayatuna bayyinatin ma kana hujjatuhum illa an qalu bi abaina in kuntum sadiqin. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون.
وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات إذا أنكرن كانوا تقايلهم halin kasancewarsu bayyanannu, ma'anoninsu na fini yadda kowane mai hankali zai iya fahimta. Ma kana hujjatahum, ba wata hujja da take da ita a hannunku, illa an qalu face dai kadai sai ka ji sun ce in tun bi aba'ina in kuntum sadiqin, ku kawo iyayenmu da suka mutu a damana, in har da gaske ne cewa za a tafi kiyama, za a mutu a tashi, kuma a yi hisabi, kuma a sa waɗansu a gidan ni'ima, kuma a yi wa waɗansu azaba. Haka kafirai suke cewa duk lokacin da aka karanta musu ayoyi na Allah madaukakin sarki bayyananu da suke nuna wajen su imani da Allah, da yadda da tashin kiyama da abin da ke cikin yinin na hisabi da awan ayyuka da tabbatar da ɗan adam a mazauninsa na ƙarshe ko aljanna ko wuta, sai su rinka cewa su kuma yadda ba cewa in za a mutu, in an mutu za a farfaɗo, sai fa in mai wannan magana ya yarda ya raya musu iyayensu da suka mutu a da, da kakanninsu da suka mutu kafinsu, in har sun gansu ganin ido a yanzu, to ya zama hujja a kan cewa eh gobe kiyama za a tare da mutane. Haka suke cewa. Ina fatan kun fahimci aya. Ma kana hujjatuhum, ba wata hujja su bata kasance ba, inna an kalo face kawai su sun ce itu bi aba'ina in kuntum sadiqin, ku kawo mana iyayenmu in har da su kuke yi. To me yasa aka kira abin da suka ambata da suna hujja? Malamai suka ce an ambata abin da suna hujja ai ana za a nihi a bisa gari a wasu su hujja ce wannan gani suke, in sun fadawa manzo da waɗanda suka yi imani da manzon kawo mana iyayenmu, to kamar sun kawo hujja ta ƙarfi wadda babu hujja da take da ƙarfi. Amma wannan ba hujja bace ba a mizanin hankali, ba hujja bace a mizanin shari'a. Ina fata mun fahimta. Ma'ana an ambata da suna hujja alamu wa taqdir, a bisa ga aqidatu su hujja.
sai Ubangiji ce kulillahu yuhyikum, kace da su Ubangiji ta'ala shine zai rayar da su, thumma yumitukum, sannan kuma shine zai kace ku, thumma yajma'ukum ila yawm al-qiyama, sannan shine zai tattara ku a yinin da ake kira yawm al-qiyama. La raiba fihi, wanda babu wani kokwanto game da haka. Walakinna aktsara an-nasi la ya'lamun, sai dai da yawa daga cikin mutane ba su san haka ba. To malamin suka ce, ina mukarabaka, dacewa da juna tsakanin abin da suka nema da abin da aka ba su na ansa. Sun fi cewa manzanni ko manzo da wanda suka yi imani da shi, in su bi aba'ina in kuntum sadiqin. To kawo mana iya inda da suka fi. Idan manzo da wanda suka yi imani da shi suna so su biya musu bukatar su, shine sai su yi sai su rayar musu da iyayen nasu. To amma a madadin haka sai aka ce kul, ka ce da su Allahu yuhyikum thumma yumitukum, Ubangiji ta'ala shi ne dama ke rayar da su, sannan kuma shi ne zai karɓi rayuwarku idan kwanakanku sun ƙare. Thumma yajma'ukum ila yawm al-qiyamati la rayba fihi, sannan kuma shi ne zai tattara ku a ranar tashin kiyama yayin da babu kokwanto a cikinsa. Walakin aktsarun nas la ya'lamun, a nan gurin kina wani ke so ai babu dacewa da juna tsakanin abin da suka nema da abin da aka ba su na amsa. Malamai suka ce akwai dacewa da juna, dacewar da junar ita ce. So sun yarda cewa Ubangiji ta'ala yana rayarwa, domin jirin jikinsu ya nuna musu akwai Allah da ya fi, don ba su suke kawo ne kuma. An kule ko min gari ce in an mun kaliko an kalafa samawati wal ard ba na yi kinon, shin zai yi kawai a halitta su ba tare da mai halitta ba, ko kuma zai yi a ce su ne suka halitta kawunan su, shin zai yi a ce su ne suka halitta sambai, a ce su masu shaida ne a kan cewa halittar kawunan su masu suka yi daga da haka Ubangiji ta ala halitta su, halittar sambai da kasai ba su suka yi daga Ubangiji ta ala ne ya halitta sambai da kasai. To mai iko a bisa ga halitta a karon fari zai gagare ki farfado da halitta a karo na biyu, ba zai gagare ki ba. Wanda ya halitti babban abu zai gagare ki ya halitti abin da bai kai wannan girma ba, ba zai gagare ki ba. Shi yasa Ubangiji ta'ala ce wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi wa lahu al-mathalu al-a'la fi samawati wal-ard wa huwa al-'azizul hakim. Shi ya fara halitta a karon fari, kuma shi zai farfado halitta a karo na biyu. Sannan kuma yace la khalqu samawati wal ardi akbaru min khalqin nas walakin aktharun nas la ya'lamun, halittar samai da halittar kasa su ne mafiya girma sama da halittar mutane. Abin nufi, tunda Allah ya halitta samai da kasai su ne mafiya girma sama da halittar dan adam, dalili ne kwakwara kan yiwuwar farfado da dan adam a gobe kiyama. Kuma tunda Allah ya samar da dan adam a karon fari, hujja ce kan ya samar da shi a karo na biyu. Abin nufi, bukatar ku ta cewa a kawo muku iyayenku, sannan ku yadda yu ai ga misali halittar kawunanku karan kanta a yanzu shaida ce akan yiwuwar halittar ku ko da iyayen naku a ranar tashin kiyama. Shine kulillahu yuhyikum halan thumma yumitukum ba'da inqida'i ajalikum thumma yajma'ukum ila yawm al-qiyamati antum wa aba'ukum nari wa fihi walakin aktharun nas la ya'lamun. Ina ma ta an fahimta, a ce kun ga dai an ba su amsa amma ta wata hanya mai faɗi an kafa musu hujja da karan kawunan su, dai idan suna so su yi inkarin tashin kiyama sai su yi inkarin numfashin da suke yanzu, idan suna so su yi inkarin farfaɗo da ɗan adam bayan mutuwarsa sai yi inkarin rayuwar da kowa ke cike ta yanzu. In ko har akwai rayuwa a yanzu, ko mai rayuwar ya san baki ne ya yi kansa da kansa fa, akwai mahalicin da ya yi shi wannan kwakwaran da lalle kan ya yadda kuma akwai rayuwa ta gobe kiyama, kuma wanda ya rayuwar yau shi ne zai ta goben yadda ta yau ba ta gagare shi ba, kuma ta goben ba za ta gagare shi ba. In ma da a ce akwai abin da ya fi sauki tsakanin guda biyan, da tsakanin na farkon da na biyan wanne zai fi sauki, da na biyan ne zai fi sauki. Shi yasa yake wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa, wato a karon fari kenan, thumma yu'iduhu a karo na biyu, wa huwa ahwanu alayhi, da shi ne zai fi sauki in akwai abu mai sauki da mafi sauki a wajen Allah. Amma a wurin Allah komai mai sauki ne, komai zai fi sauki ne, subhanahu wa ta'ala. Amma an yi amfani da kalmomin da dan adam zai fi fahimta da wuri, amma ba dan wannan na da Allah wancan na da wato ainihin sauki ba, a wurin Allah komai mai sauki ne, subhanahu wa ta'ala. Walillahi mulku samawati wal ard, mulkin sammai da mulkin kasai duk yana hannun Allah. Wa yawma taqumu as-sa'a, a ranar da kiyama za ta tsaya, yawma idan yakhsar al-mutadawwin a wannan yini ne duka wadansu farnata za su tafi akan ce al-mubtilu mafarnati ga mutumin da yake atabi batil min al-qawli aw al-fi'l duk mutumin da yazo da barnar baka ko barnar aiki ko guda biyu barnar baka ya furta kalmar da take cece tauhidi da sauran maganganu wanda ba su dace ba al-munkar min al-qawl munkarin zance mummunan magana wannan cikin barnar baka barnar aiki bautar wani Allah tafan Allah ayyukan barna da ayyukan bid'a duk wannan na cikin wato al-batil min al-af'al din dan haka idan ce al-mubtilun sune wadanda suke atau bi-batil min al-qawli wa batil min al-fi'l sun zo da barna a cikin maganganu barna a cikin ayyuka sun zo al-mubtilun kenan to sune tafa ko a garin takin yamma shi ne ma'anar wa yawma taqumu as-sa'atu yawma idin yakhsaru al-mubtilun sallatin
وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون
وبنجد انك وترى كل أمة جافية وانا ترى كل أمة جافية نادى علاقة دا يوم إذن وانا يني لأنا تأتي القيامة لأنا تأكتي يخسر المبطلون مطرنا تا ذات شاكي ذات أثارة وانا يني وترى كل أمة جافية kai mai karatu za ka ga kowace jama'a kowace al'umma jafiya tana tattare wuri daya haka waɗansu masu fassara suka fassara wato kowace al'umma an bambance su da sauran al'ummomin da ba su ba waɗansu malamai suka ce tara kullum ummatin jafiya za ka ga kowace al'umma a gurfane a gaban Allah daga lafazin jasa fi'li madi yajsu dusuwan ko jasa yajsi dusiyan wato ko kace yajisu ko kace yajisi duk ina zuwa a cikin larabci abinda ko wanda yake nufi mutum ya gurfana akan gwiwoyinsa ma'ana yanayin zama wanda gwiwarka da gyaffan yatsun kafarka ne kawai ke taba kasa gurfane ki wannan shine zaman da mutane za su yi a gaban Allah wato zama na waɗanda za a hukunta a gaban mai hukunci zama na bayi gaba daya a gaban mahalitti a wannan lokaci ba bambanci tsakanin wani da wani dara kullu ummatin jaza ko wani gurfane a gaban Allah anas bin wujub bin al-hayy al-qayyum gaba daya kowa ya kaskanta a gaban mai kowa mai komai shine Allah subhanahu wa ta'ala shine dara kullu ummatin jaza kullu ummatin tud'a ila kitabiha kowace al'umma za a rike kirinta zuwa ga littafinta ko dai littafin da aka saukar mata dan a ga matsayin al'umma game da littafin wajen imani da shi karantarsa aiki da shi aiki da hukuntan da ke ciki waɗansu malaman suka ce ila kitabiha kowace al'umma za a kira ta zuwa ga littafinta ma'ana katuwar rajista da sunayen tsaitsaitu wannan al'umma suke ciki tare da aikin da kowa ya yi na alkhairi ko na sirri duk yana rubuta a cikin wannan rajista wato kenan kowace al'umma tana da rajista guda ɗaya da ta haɗe ƴaƴan wannan al'umma sannan a ciki akwai kowa da shafi da ya shafe shi ɓangare da ya shafe shi wani adadi na shafuka da suka shafe shi shi kaɗai a dunkule ga littafin su a ware kuma kowa ga kallon shafinsa wanda za a yi masa hisabi kan abin da ya ce ko kan abin da ya aikata shine kullu ummatin su da ila kitabika ubangiji ta alaɗe al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun a yau za a sakan yawo ku irin abin da kuka kasance kuna aikata ha za kitabuna yantiqu alaikum bil haqq wannan littafin mu ne ga shi zai shaida akan ku da gaskiya lafazin nafaqa yantiqu na nufin magana ko furuci amma an ambaci magana ko furuci ana nufin ba da shaida domin daga cikin abu mafi muhimmanci da ake ba da shaida da shi akwai baki magana da baka ake ba da shaida to littafin zai bayani zai shaida akan mutane yamtiku alaikum bil haqq wato yana furci akan ku ko yana bada shaida akan ku shaida ta gaskiya inna kunna nastansifu ma kuntum ta'malun lallai mu mun kasance nasantatu muna umartan mala'iku su rubuce ma kuntum ta'malun irin abin da kuka kasance kuna aikata daga nasaka yanka wanda yana nufin andar rubuce abu kwafo abu rubuta abu kaga abu ka rubuta shi ka kidaya abu ka rubuta shi abinda mala'iku ke yi kenan su ji su rubuta su gani su rubuta su kidaya su lissafa duk su rubuta nasantatu muna umartar mala'iku su rubuce ma kuntum ta'malun irin duk abin da kuka kasance kuna aikatawa a ranar tashin kiyama kenan wa wujja al-kitab fatar min mujrimin mushrikin min mafi wa yaquluna ya waylatana ma li hadha al-kitab la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka lanam za qawlan al-kitab dal al-kitab abuntaka aduba abudi yay bayanin min kitab fatar min mujrimin mushrikin min mafi kaga masu laifi azzalimai suna tsorace dangane da abin da littafin ya kunsa ba sa san a karanta aiki don sun san ba su yi aikin kirki ba ba su kudin sai a ƙi da kirki ba ba su mai gudun ganin kirki ba wa ya kulo na ya wai latana ma da hadar kitab za su rinka cewa ya kai sanmu wannan wani irin littafi ne la yughadiru saghiratan wala kabira baya barin babban abu ko kankani illa ahsaha sai ya lissafe ubangiji ce wa wajadu ma amilu hadira abinda duk mutane suka aikata sun same shi gashi nan a halarce a gaban su wa la yazlimu rabbuka ahada ubangiji ta ana baya zalunta mai to duka mutumin da ya yi imani da wannan aya da ire-irenta wanda ke nuna duk abin da muke cewa duk abin da muke aikatawa ko a gida ko a kasuwa ko a ofis da sunan addini da sunan kasuwanci da sunan siyasa a zaman hira ko me mutum ke yi ana rubutawa kuma a kansa za a yi masa hisabi ya ayya kamata dan adam yawa kansa gata wajen yayi taka tsantsan cikin me zai ce taka tsantsan cikin me zai aikata me za ka ci me za ka san me za ka tafi da shi me za ka kula me za ka warware yi kokarin alkhairi kan ya san cikin domin duk abin da mutum yayi ko na je ko na shekaran jiya har zuwa yau har zuwa gobe da jiji duk mala'iku suna nan su ba fasa za su mu inda alaikum alhadidin kiraman katibina ya annabuna ma tafalu annati ma yanzil min qawlin illa ladayhi rasibun duk abin da mutum zai akwai mala'ika a halarci yana rubuce duk abin da mutum yi wannan su malamai suka ce yana rubuce komai hatta aminul marid ninki da mara lafiya ke yi sai sun rubuta tare da mutum zai attishawa da mutum zai sai sun rubuta wannan su malamai suka ce a'a mala'ika na taƙaitawa ne kaɗai a kan abin da ya ta'allaka bihi hisabi ke da alaƙa da shi zantuka na kirki na lada da kuma zantuka na ɓarna na zunubi amma sauran zantukan da a ɗabi'anta aka yi shi la yata'allaqu biha thawabul mala'ika wanda ba su da alaƙa da lada ba su da alaƙa da zunubi mala'ika ba ya rubuta ba amma zancen da ya fi ƙarfi shi ne zancen da yake cewa komai za su rubuta sai dai da an tashi ranar tashin kiyama sai a ware waɗanda dama ba su da alaƙa da hisabi a ajiye su gefe guda da tari da kai da murmushi da kai da cewa zan je wuri kaza zan dawo daga wuri kaza miƙa da kai da atishawa da kai duk a tashin shi ninki da ka rinka yi a ƙofi da ninki da kika rinka yi yayin naƙuda da a tashin shi amma duk abin da ya shafi yana da alaƙa da hisabi a bayan ka na da kuma ba da zunubi sosai a tabbatar da su a kansu za a gina mutum hisabi ran tashin shi bisa don mai hankali sai yawa kansa gata ya fi tawa ma'amalin da zai yi na alkhairi ayyukan da zai yi na alkhairi inda kuna na kansa kuma kun fita ba mu tallafin
wa amman ladina amanu wa aminu salihati fa yudkhiluhum rabbuhum fi rahmati zalika huwa al-fawzul mubin وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين
فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات أما وأن فكر إيماني كن فكر أيك نجري فيدخلهم ربهم في رحمته وأن يبين لي تقدس فكر رحمته Allah ta mutu cikin zalika huwa al-fawzul mubin wannan shine rabo wanda yake mabayyani rabo wanda yake a fili wa amman allazina kafaru amma wadanda suka kafirce ma ubangiji suka bijire masa za a ce da su afalam takun ayati tutla alaikum, shin ayoyina ba su kasance ba ana karantar da ku su takbartum, amma sai suka yi girman kai, wa kuntum qaumun mujrimin, kuka kasance mutane mabarnata. Lafazin al-mujrimun daga ajrama yujrimu ne idan takaba jarimatan min al-jara'im, idan mutum ya zartiwa wani laifi cikin laifuka sai a ce masa mujrim, wato mai laifi. To kuma laifi mafi girma shi ne kafirci, shi ne gujirewa Allah, shi ne rashin yarda da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan haka ake cewa kafirai mujrimai. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun alam ahadi ilaykum ya bani adam alla ta'budu shaytan innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hadha siratal mustaqim. Zakir su afalam takun ayati la alaykum fastakbartum wa kuntum qauman mujrimin, kuka yi girman kai kuka kasance mabarnata kuka zaman to kafirai. Su da kansu za su yi bala arja ana nazir fakazzabna wa qulna ma nazzala Allahu min shay in antum illa fi dhalalin kabir wa qalu law kunna nasma aw naqit ma kunna fi ashabi sabil allati fa'tarafu bi dhanbihim wa sun kan li ashabi sabil. Da kansu za su ma da fira kan kawunan su cewa nan lai manzo ya zo musu, nan lai an karantar da su ayoyin Allah, amma su ne suka kare ka, su ne suka kangare da gangan manzo bai gajiya ba wajen wa'azi da bayanin hujja. Masu wa'azi wakilan manzo, masu cin gado na gidan annabta ba su gajiya ba wajen bayyana dalilai da bayanin hujja, amma su ne waɗanda aka karantar din suka kangare, don haka hujja za su tabbata a kansu. Allah ya fa'ata rasu da zambi da kansu sun yi dadale su kansu, don haka ku sun kalli asali sani Allah ya tsare mu.
وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وما نحن بمستيقنين. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.
وإذا قيل إن وعد الله حق إذا أنت لسوق لوكس لأكل مسوى أزيد لن يألقوا لن ألا جسكني والساعة لا ريب فيها kiyama babu makawa babu shakka dangane da zuwanta. Kuntum sai ka zunce ma nadari masa'a, mu ba mu san ba me ake kira da kiyama. Kikan faɗa hakan dan izgili, wato ainihin dan tahakkum. Ma nadari masa'a allati inna dhunnu illa dhanna, kikan magana su kenan. Sai ka zunce inna dhunnu illa dhanna, mu dai kawai abin da kuke faɗa da to muke yi, amma ba mu da tabbas ila abin ya faru kila ko ba zai faru ba. Dan kuma mu da yakini, wa ma nahnu bi mustaqilin, da dai mu ba mu zanto masu ta kankancewa ba akan yiwuwar tashin kiyama. Mu da kun faɗa muna da su ina abin ya yi kina ko ba zai yi ba. Wannan haka suke faɗa a duniya lokacin da aka musu wa'azi, amma a ranar tashin kiyama fa wa badana musu sayyi'atu ma amilu, abinda munin abinda wato ainihin suka aikata sai ya bayyana a gare su. Munin abin shi ne sakamakon da aka yi tattali na abin da suka aikata na kafirci zai bayyana a gare su. Wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un, sannan irin abin da suka kasance suna izgili da shi zai auka a kansu, suna izgili da zuwan azaba, azaba za ta faɗa kansu. Wa qila al-yawma nansakum,
wa qila al-yawma nansakum kama nasitum liqa'a yawmikum hadha wa ma'waakum an-nar wa ma lakum min nasirin. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا, فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون.
بنت الرسالة وكيل ذاته اليوم ننساكم, ذاته رسوك فريق أيوكم
za mu bar ku a cikin azaba kama na sifin litra a yomikun aza haza irin yadda kuka bar gaskata haɗuwar wannan yinin naku na yau. Lafazin annisiyan a nan yana nufin attark kamar yadda na sha faɗa mana a baya. Lafazin annisiyan yana da ma'ana guda biyu a cikin alkur'ani. Annisiyan yana ɗaukar mantuwa, annisiyan yana nufin barin abu, kyale abu, wato gashi kana sanar da shi amma ka kyale. Ubangiji subhanahu wataala bayan mantuwa kana ilmu ha inda rabbi fi kitabillahi wa zindu rabbi wala yansa, ubangiji bayan mantuwa. Dan haka ba zai yiwu ka ce alyawma nansakum, yau za mu manta da ku ba, kama da sifin liqa'a yawmikum hadha, sai dai da ya zo kana nufin alyawma nansakum, a yau za mu kyale ku cikin azaba da wahala, kama da sifin, kamar yadda kuma kuka bar littafin da aka saukar muku ba ku yi imanin shi ba, kuka ne kyale manzo ba ku bi shi ba, lokacin da yake karantar da ku liqa'a yawmikum hadha, haɗuwar ku ta wannan yinin naku na yau da ranar tashin kiyama. Wa ma'awakum an-nar, makomarku ita ce wuta, wa malakum min nasirin, ba ku da waɗansu mataimaka da za su tsare ku daga azabar Allah ko su sassauta muku tsananinta ko yawanta. Zalikum bi annakum ittakhadhtum ayati Allahi huzwa, hakan kuwa zai faru a gare ku ne saboda ku riki ayoyin Allah da ake karantar da ku huzwan a matsayin abin yin izgili. Wa gharratkum alhayatu ad-dunya, rayuwar duniya ta riga ta ruɗe ku har kuka rinka cewa ai babu wani hisabi, babu wani tashin kiyama, kuka kyale addinin Allah kuka bi son zuciyarsu. Wal yawma la yukhrajuna minha, a yau kam ba za a fitar da su daga cikinta ba, wala hum musta'tabun, kuma ba za a karɓi uzurinsu ba ko da sun bayar da uzuri, ba ma za a ce ku kawo ba ballantana a kai ba. Allah ya kare mu.
ولله الحمد رب السماوات ورب الأرض ورب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
ولله الحمد دكا البنجن يقولنا ثبت عليك الله في كتير رب السماوات ubangijin sammai guda bakwai, wa rabbil ardi ubangijin kasai su ma guda bakwai, wa rabbil alamin ubangijin al'alamin wato halittu gaba daya. Nafudin al'alamin jami'in da haka
akwai basu suka da ke kan kwamitin masallaci da yake bukatar yin wasu tallafa, kuma waɗanda suka saba a karɓar taimako daga waje wato ainihin ban masu yunifom da kuma wanda suka saba karɓar nan ciki da Allah ya tsaya zafiya, Allah ya ba da ikon taimakawa. Mai tambaya ta farko yana cewa akwai wani malami wanda kullum za a wuce ta gamansa sai an cire takalmi, to hadisi ne ya ce a yi hakan ko kuwa a iyakacin sani na ba hadisi ba ne ce haka, hadisi bai ce ba don za ka wuce ta gaban wani sai ka cire takalmi. Hadisi ya nuna ma halattun yin sallah da takalmi, lokacin da kake sallah kuma a gaban wani kake a gaban Allah, domin mai sallah kai ku dana surutu ne, kuma mai sallah yana munajati ne tsakanin shi da Allah. Allah da kansa ya faɗa cikin hadisin Qudsi wanda Imam Muslim ya rawaito, yace qasamtu as-salata bayni wa bayna 'abdi nisfayni, na raba sallah gida biyu tsakanina da bawa. Idan bawa ya ce alhamdulillah rabbil alamin, Allah sai ya hamida ni abdi, bawa na ya gode ni. Idan bawa ya ce arrahman rahim, sai Allah ya asna alayya abdi, bawa na ya yabe ni. Idan ya ce malik yawmiddin, sai Allah ya majjada ni abdi, bawa na ya kambama ni ya girmama ni. Idan bawa ya ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah madaukaki zai ce wannan tsakani na ne da bawa na, wato yana bauta ne kuma ne ake wa bauta, yana neman taimako ne kuma ne ake neman taimakon a wajen sa. Sun ne da ibnu sirat al mustaqim har zuwa wannan bawani Allah zai ce haula ila abdi wa li abdi ma sa'ala, wato wadannan gaba daya addu'o'i ne da bawa na ya roka, abinda ya roka din na tabbatar masa. A shahada nan gurin ke ne lokacin da kuke sallah yana munajati tsakanin ka da Allah, tare da haka manzo Allah ya nuna halaccin mutum ya iya sallar takalmi in takalmin sa babu da nasa in babu da tiyaji, to a ke nan babu auna lokacin da za ka wuce ka kusa da wani malami dan kawo ka tafi baka saba Allah baka saba manzo Allah ba ga kuma bai suna cewa wannan al'adu ne irin namu wadanda kuma bai kamata a ce malamai su tunta su dalibai a kansu ba idan al'ada ta cika da koran addini ko gari yake a kokarin sa akwai hanyoyi na girmamawa da mutuntawa wanda almajiri zai wa malami ya'ya za su yi wa iyaye mabiya za su yi wa shugabanni amma kowace irin hanya ta girmamawa za a yi ta ne gurgurda yin zaki da koyarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kan mu yadda al'ada ita ce ma'aunin mu a'a mu yadda abinda Allah ya tabbata cikin alqur'ani da hadisi manzo Allah su ne ma'auni da za mu auna maganganun mu da ayyukan mu akai ya halatta mutum ya auri ƴar matar babansa ina jin abin da yake nufi kamar abuwar babansa mahaifinka ne mahaifinsa ne ya auro mace matar tana da ƴa a can ta haihu a wani gidan sai mahaifinsa ya auro matar to kuma shi can sai ya ga wannan ƴar ta matar mahaifinsa ya halatta ya aura ina jin tambayar da amfogo? Ya halatta ba ta cikin mata yadda aka haramta mutum mata yadda aka haramta maka dama haramci ta fuska uku ne ko ta fuskar dangantaka ko ta fuskar shayarwa ko ta fuskar sarakuntaka to ita ne ma ba za a ce ta fuskar dangantaka ba idan uwar ta tayar da kai to a lokacin tsayar ta zama harama a kanka don saboda hukuncin shayarwa ba dan mahaifin ka aure ta ba in ba ta tayar da kai ba to ka ga kenan ba ta cikin waɗanda za a ce dangantaka dangantaka ba ta haramta maka wannan yar ba shayarwa ba ta haramta maka ko sarakuntaka ba ta haramta maka dan kuma su karka mace ba ina ba ta mahaifinka in dai ka duba cikin al-muharramat da aka yi bayanin hadisin da zai wannan matar bakar wani man alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wannan guda bakwai su ne wanda Qur'an ya nasanta ta fuskar dangantaka uwa ya yar uwa ita ce ya ko kanwa uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya wanda wasu kare ba ta shiga cikin wannan ba uwa ɗaya duka ba ba uba ɗaya duka ba da nasana kuma ce uwa ɗaya uba ɗaya amma ita ce yar uwar mahaifinka ya sako kanwarsa kana ita ce yar uwar mahaifinka ya sako kanwarsa ba da yanzu kenan ba na kun asi yar dan uwanka wannan dan uwan wanka ko kaninka yarsa karamin da yake aure ka bana kun ukuti yar uwarka din nan ya sako kanwa gare ka yarsa haramun da yake aure ka saboda me kuna dangantaka ina fata mun fahimta dan haka da ya halatta ka aure ta dalilin ya kammala hutuba ta farko kafin ya tashi jibi a ranar juma'a ana yin addu'a babu wata addu'a da ake yi suna ake yi shi ne a shiru kawai wannan yan daƙiƙa ɗin da liman yan daƙiƙokin da liman zai zauna kafin ya tashi shi ba a ce masa ce komai ba ko mamu ba a ce masa ce komai ba shiru ɗin shi ne suna da duk abin da za ka ce a lokacin kuma ka saba sunna duk karatun Qur'ani sai aurin ka saba sunna kana fi daga hannun tun da zuwa kake cewa ne abin da suke badala idan abu ya bayyana badala hanci ya kuma a yi munin abin da suke aikata zai bayyana da yasa wani tashin jama'a an gane ku wa ha abin matan haka ya fi ku ma'anarsa na zana yanzu ne wa la ya fi ku makar sayyar illa bi ahli ya fi ku na zari ɗansa kenan haka ma bi ha abin ma kamun da ya sa zuwa haka fi ne ma bi ne ma ɗin shi ne fa'ilin ma kamun da ya sa zuwa haka bi abin da suka kasance suna injilinsa zai auka a kansu suna manzo injilin azaba suna cewa ajiyar na kirkara
ولكن يجب ان يكون هذا المكان الذي 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 يجب ان يكون هذا المكان الذي
ina son cikakken bayani dangane da sayan kayan abinci a lokacin da aka gama aikin gona, wato da kakarsa a siya a ajiye domin ya kara kuɗi a fito da shi a sayar. Don mun tambaya hakan, ka ce hakan ya halatta. Sannan kuma a cikin karatun ka na 40 hadis na mai duguri kasar na 8 a cikin amsoshin tambayoyi ka nuna cewa duk abincin da ake buƙatar sa yau da kullum baya halatta a saya don jiran ya ƙara kuɗi a sayar. A fahimtar na ba cikin garo da zuwa tsakanin watan fatawa da kaji a cikin kasar na 8 na 40 hadis na wani mai sun wajen shekaru 8 da suka wuce baya ko 10 da kuma abin da kaji cikin wannan azumin da na faɗa ba cikin karo da juna. Abin da na faɗa a wancan lokacin daban da abin da na faɗa a wannan lokacin. Ya halatta mutum ya kai kayan abinci a lokacin kakarsa ya ajiye idan kaka ya wuce ya tsere shi ba. Bai halatta ba mutum ya kai kayan abinci da ake buƙatarsa a lokacin da ba na kakarsa ba, da nufin nan gaba ya sayar don ya kiri ba. Fatawa dai ke gobe ce daban-daban ce. Wanda ya zuci can wani wata bai halatta ba, yanzu kuma sai ya halatta sai ɗauka da Allah ko can gano da juna? Ko can gano da juna? Ko ya san lokacin kaka an yi girbi an kawo amfanin gona ga shi nan a cikin a kasuwanni a wannan lokacin ya halatta yanzu ka ce gero ka ajiye, ka sai wake ka ajiye, ka sai gyaɗa ka ajiye, da nufin cewa nan zuwa watan Al-Muharram ko Safar lokacin da ka yawo ko duke ba an fi da yanzu zuwa shugaban ka, to lokacin sai ka fito da shi sai ka kira ya halatta. Amma bai halatta ba kamar a cikin Safar ko a cikin Muharram a lokacin ka ce za ka je kasuwa ka sai gero, ka sai wake, ka sai dawa, ka sai masara ka ajiye dan idan an shiga Rabiul Awwal, Rabiul Thani, Rajab da aban ka ce za ka fito da shi ka sayar dan a lokacin ba lokacin ka kasa ba. Abin da ake kallo yau ka kasa ya kai mai son ka ajiye, in ka sai abu lokacin ka ta ya halatta, in ka sai a lokacin da ba na ka ta ba bai halatta. Menene bambanci? Lokacin ka sa ga sunan daga-daga sayansa a lokacin shi ne zai haɓaka da sunan arziki, rashin sayansa shi ne zai sa manoma su gayyara. Amma idan ka ce za ka saye ta a lokacin rani, to a wannan lokacin za ka ƙarawa talakawa masu sayan kwano kai ɗai musiba da wahala da tsinci na rayuwa. A yanzu ko dan ka saya mai fi ƙara musu ba wani abin da ka ɗora musu na wahala. Ina ba ta fahimta. Kullum waɗannan ababai su ne waɗansu ba sa bambancewa. Yanzu wannan tambayar ina jin shekara uku kenan ba na yin wata biyu ko uku da an yi ita. Ko a yi mun ta'a na masallacin, ko a yi mun ta'a mai tuguri, ko a yi mun aboki, ko a yi mun arewa jigawa, ko a Kaduna, ko a Katsina, duk dai inda da sai kaji wani ya hayata a sai kaji kansa mutane me yasa ba sa fahimta. Ko kuma sun fahimta a so suke ka faɗa musu abin da ya musu daɗi a rai sai in kasa gane ka. Ko kuma a sun fahimta wani kuma ya muƙaddar su Allahu a'lam. Amma dai ku gane cewa duk inda ake magana intikar ka duba hadisin intikar Imam Muslim mai rawaito, ka duba tarjumin da Imam Nawawi ya rusa, ka duba intikar a cikin littafin Mughni ko littafin Al-Majmu' Sharh Al-Mu'azzam lil Imam Nawawi, ka duba intikar a cikin littafin Ibn Hazm Al-Muhalla. Idan ka fita dukkan maganganun da malamai suke suna maganar cewa haramun ne sayan kayan abinci in ba lokacin kakarsa ba ne, in mutum sayansa zai ƙara wa mutane kunci. Ina ba damu hanta in yi saya mutane za su ga cikin mai to wannan haramun ne ya siya ya ce zai aji. Amma lokacin da babu wannan ba ya halatta. Ko mun ja muka misali kuma sayan tsakanin ku da Allah manoma da kuke suka yi nawa duk gore ta gore ta sun tsora ta kan Allah kai ba kaka. Sai da kaka zai aure da ƴarsa, sai da kaka zai wa ɗansa aure, sai da kaka zai gyara katangar gidansa ko garin gidansa, sai da kaka zai kara toyota ko kai galma ko hayya ta kuma suke karan duk ya dora wannan akan mai amfanin gonarsa bayan ya yi noma ya tara wanda yake son ya fi ya cinke a rumbu wanda yake son ya sayar ya tashi ya kai kasuwa sai kace bai halatta ba a saya shekara mai zuwa zai noma da masu kishin addini da kishin al'umma cikin masu kudin mu yan kasuwarmu ya kasance idan kakar ta yi a yanzu ga masara ga gero ga dawa ga wane ne ga shinkafa ga wane ne su je su saya gwamnati ta saya da yawa ta aji idan gwamnati ta sai kowane kwanan masara naira 40 ko naira 50 gwamnatin zai afi karamar da kuma shikenan bayan wata hudu an fara shiga rani sai ta fito da biyu za ta sai gaji naira 60 ta sayar naira 40 za ta sayar 60 ko ta sayar naira 50 za ta sayar 60 don allah ba zai fi yi galma ba ba ta faɗi ba wato gwamnatin ta taimaka ta fuska daban-daban na farko ta fi riba na biyu ta sa in kasuwa ba su yi hasara ba na uku lokacin su za ta sayar ta sa kuma masu sayan daidai su kuma da su kyawa kana da sun samu sannan na hudu idan ba a yi wannan idan gwamnatin ta yi wannan ta hana kamfanonin jiya na kudancin kasar nan da suke zuwa arewa kawai don su sai masara su tafi da ita su yi jiya su yi barasa an hana su sai wannan kuma a Najeriya wanda ake zama ainihin na ɗarta wanda akwai su haɗe rikici saboda zalunci ya yi yawa saboda rikicin kudu da arewa rikicin musulmai da wanda ba musulmi ba rikicin ina ne da ina ne yana daga cikin adami titin da gwamnati ke wa al'ummar da gwamnati ya kasance ita ce take da tattaunawa a kan harkar abinci dai idan ana rigima ba abin da ya fi wahala irin ne abinci to amma a yanzu ka shiga kasar rano ka shiga kasar kibiya ka shiga garko da su maila da kasar tudu mada daga nan haka karanta ka shiga cikin kasar zazzau galibi inda ake noma masarar nan sai ka samu inyamurai ne arna suke zuwa su sai ta ka tafi kauran namo da wajen shinkafa wajen ina ne inda ake yin wake sai ka je ka samu inyamurai daga jeren wando matsayashin ya tashi trailer da yanki da haki da wake ba abin da ne ba ne ba ina gwamnatin jihar Zamfara ba ta sai ba ki kyale wani kawai zai sai ka ba ɗaya abincin da ka fi ita gwamnatin ta saya mu da in ya fi ƙarfin buƙatar ta shi wancan da zai saya ya zo ta ba shi faranti ya saya a wajen ta ita ma ta haɓaka tattalin arzikin ta ko ba haka ba idan ita in za ta sayarwa talakawan ta da rani abinda ta saya kwano 40 a da yanzu talakawa ku saya 50 ko ku cin su tunan su saya dai an rage an rage da rage sai da gudun ganyen ka sannan in wancan ya zo da hukur zai saya a ce in yana so kowane kwano naira 100 kun ba haka dai zai duka a inu ya zo na jirage da kusan banza su ne siya suna mana tafi ma da sai turka abinda mu zamu rike sun ma ta rike su tafi ba da albasa da asalihu idan muka rike wasu nan da gaskiya ita mu zuwa da waɗannan mutane amma kullum su zage mu a jirage kullum su tafi kancin mu sannan kuma su gabanin mu kullum suna tafi su kullum su yi mutu da kuɗi da sunana kullum suna kaskanta a gaban su sun mai da mu din mu zama kaskanta su kuma ne su fi na kuma ne noma din nan ko noma din nan ko wannan kawai idan ka ka fara ba ta hanyar ta dace ka dauki dan girman Allah ka dauki titi daga nan wurin daga nan da ka fita ka bi titin gurbin kafin ka je da yin kilomita 100 ne dan nawa da ga koyi ma ta gani amma kuma ne ba ta mura ko shi ne yake yi amma an duka da kuma take da dan nawa audu ba koyi wajen biyar ne manyan manyan masu ruwa guda uku ne amma me ake da su ba a amfani da shi tun daga lokacin da aka yi su sama da shekara 25 ko 30 har yanzu ba a amfana ma'ana cikin wayar abin bai kai biyar cikin ɗari ba. Ka duba da gauda, ka duba wanda Allah ya wasa nufin na gaba da. Ka duba da wanda kulci, ka duba ina ne, ka duba da ko ina ruwa ne, ko ina arziki ne. Ka duba idan suka gaji arzikawa, ka duba badamu adai na jama'a da ina. Ka duba idan kun kai wajen aure, ka duba kasu ma fara ka jazi da harkar ina ne. Ka duba tun daga haɗe da ka bi tiki ka buga ruwa gaba ka je waje ce guri har ka je gaswa har ka je abin nan. Ka san haɗe mutum kuma sai da arziki. Amma Ubangiji Ta'ala bai ba mu shugabannin da hankalin su ya kai kan wannan ba. Kuɗaɗen da aka karɓa a waɗannan shekaru takwas. Kuɗaɗe da aka karɓa a wannan shekaru takwas. A ce an kafa rubu'insu, kwasaɗinsu, ɗaya cikin huɗuɗinsu a kan harkar noma da ba ma cikin ƙasƙancin da wuce cikin su. Amma ana nan kuɗin kawai rubu ake a kansu. Daga tarayyar jihar ƙaramar hukuma rubu ake a kansu. Babu wani bambanci tsakanin jihar Kano da Kaduna da Katsina da Zamfara da ina ne. Sai dai ka ce a nan akwai dama-dama sama da nan, a can akwai dama-dama sama da can, dama-dama. Amma wai ka ce a nan jaru ne, a can kuma a zilo babu wani, babu inda yake jaru gaba ɗaya. Idan aka ce za a ce wannan kogin an ajiye wa ofishin wani shugaba, kudin wannan kogin a kasuwa a ce naira 30-30 ne ko 50-50 ne. Idan ka je aka buɗe maka fayilin da aka yi kogin sai wannan kofin. Sai da an sayi su naira 500,000 da kuma 50,000. Kasa da lafi da ƙarya, sai mutum shi kaɗai idan yana da kawa sai ya sa ya kawo sunayen ma'aikata na ƙarya. A yanzu ba a yanzu ba ko da a nan Kano akwai wanda da sunan shari'a sun ba da sunan ƴaƴansu sun ba da sunan matansu. Ana biyan ƴaƴan da matan albashin suna gida. Yanzu ya halatta musu wannan. A ba ɗanka albashi, a ba matarka uwar gidan da ta tsakiya da ta ƙarshen da ta wace ko sai a ba ta albashi ko ba abin da suke yi. Shi ma da wani kawai a ɗauki kuɗin jama'a me ya halatta musu wannan. In jama'a Allah da mai zata kare kansu gaban Allah ranar tashin kiyama. In ka ce ɗan ka yanka ya bar maka wannan bai malaman addini ne. Kun da kisa Allah wa daren nake lalace ko da kun da ya ga gidan na fara musu kaya ka Allah wa daren nake lalace da ya bo mu daji da ban dole musu kaya ba da ga musu lokacin kanwa ba. Da aka dole wato abin da ta kai shi abin da ta kai shi al'ummar mu dukkan makamai ne su jama'a al'umma tana da shi. Abin da tarafa shugabanci mai tsoron Allah da kasar da adalci. Abinda ta rasa mutane tsayayyu waɗanda za su riƙe mukamin da suka dace da su. Yawanci kake kama san an ba ka mukami wato yadda ka san ka je sai ne ka maka riga irin wanda ake cewa je kana danka. Da karfe zuma mutum rigar ta zuba kasa a ce ai ba komai na maje gaba ne. To yawanci mukamin da wasu suke riƙe da shi irin na maje gaba ne. Ma'ana bai sai riƙe mukamin ma an ba shi. Irin an sa hula kamar mai kora ta zo harkun ne ta maje gaba ce. An tafi wani ruwar kasa na maje gaba ne. An tafi ne gari gidan bai iya faɗiwa ba duk ta mai ne ta maje gaba ce. Don haka yawanci mukamman su. Mutum bai cin tanta ba ta ko'ina. Ɗaya daga cikin alawunin kasan ciyama ke da wasu nan amurin na gani a hali. Kuma yanzu don Allah, in malaman mu suna da gaskiya suna da tsoron Allah, yanzu a ce mutum ɗaya ya cancance shi mu shiga mutum ya shiga mutabaka. Ya ci musabaka zai wakil ci jihar Kano misali ko zai wakil ci jihar Zamfara ko jihar Kaduna ko jihar Katsina ɗan Katsina ko ɗan Kano ko ɗan Jigawa ya ci musabaka ta ƙasa zai wakil ci Kano ko zai wakil ci Najeriya a Saudiya don girman Allah ya halatta kawai don mu malamai da sai mu je mu ce ga mutum goma ya rike wannan mutumin saka zai maka mutum goma a sauki kudin bayan Allah a baku ko ka kudin su yankin mutum ɗaya shi ta ɗin yin ƙur'anin ku duk ku iya ba su zai amfani ku da kai in ya ba ka kayan da su za ku yi in ya mutu hukuncin da zuri su yin kowa zai suna miki
kawai a ɗauki sun bayan Allah ba ku ba ka jin tsoron Allah ku tafi.
Ko ana wuta makarkata a sakwato ko a kirki waɗansu za su tsinci kan mutum biyar ko shida ko bakwai ko ma goma ne sai ga ɗaya kiyaye wajen mutum 40 ko sama da haka duk kuma a tallafa wa gwamnati a ba da kuɗi wannan tsoron Allah ne wannan gaskiya ce. Sannan abin da zai baka haushi cikin wani cikin daga yan musawadin ba ka ga dai musawadin karatun Qur'ani ake yanzu yawanci yan kirki ba su da alaƙa da Qur'ani ko ta kusa ko ta nesa ba a sun ce haka suna Qur'ani. A cikin alaƙoƙi guda hudu ne ake so mutum ya guda biyar ko hudu ne ake so da Qur'ani alaƙar imani alaƙar iya karatu alaƙar sanin ma'ana alaƙar aiki alaƙar kina zuwa gare shi wannan sune alaƙoƙi guda biyar da za ka yi tsakaninka da Qur'ani a cikin ɗaya kai kawai mu kone mutum mun yi dukkan imani da Qur'ani amma su karanta mu ko ta ce ba wannan yake ba ko fatiha ku karanta aji ku ja aji haka wani ke jawara da su gwamnatocin da gwamnatocin ya kamata su riƙa nazari duk wanda zai yi kyau dan musabaka sai a tambaye shi musabaka zan karatun alƙur'ani alƙur'ani ya albarka ne karatun albarka to ku je kike alƙur'ani ya ta ne albarka ka je kike ka nemo albarka amma me ne sai ya kauka daga cikin dukkan jama'a ba ina da fama na cikin wani abu gore wuto dogon tambayar da ba na iya fahimta don yawon kananan rubutu ina ga daga cikin abin da ya taimaka rubutu ya zama wala-wala zai fi taimakawa mutum ya gani don haka da sai mu taɓa ita a kan haka kuma a nan muke ba ku sanarwar cewa tafsiri ne daga yawon tsalla da mun dawo mun dawo tafsiri kuma za a ci gaba insha Allah sauran karatuka da suka shafe ni zan faɗar da ku a lokaci na gaba a yanzu da mun dawo tafsiri ne kadai sauran karatuka kuma insha Allah zan faɗar da ku a lokaci na gaba karatun Dr. Muhammad Sani Umar na Jawahirul Bukhari zai fara daga Dobe na Dr. Bashir kuma muna sani zai fara daga Jibi na Malam Abdulhaq sai tafi na sama in Allah ya kai mu ina ba ta hankali ba saboda haka su ne wannan jinsu ne muhimman sanarwar da ya kamata sai in Allah ya kai mu lokaci na gaba kuma da Allah yan kwamiti suka shafi masallaci kwamitin zartarwa wato shugabannin kananan kwamitoci da sakatarorinsu idan an tashi yanzu bayan an yi sallah da kyakkyawa wadda ba za ta wuce yan mintuna takaitattu ba wato don mu fuskanci sauran ayyukan da ke gabanmu tun da an riga an dawo martinai Allah ya ji mana gaban ka.